Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan yammacin Laraba 10 ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com hauro yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin a yau
Usman Ahmad Kabara
tare da Halima Jumrau.
Ranar Laraba da ta gabata kasar Jamhuriyar Niger ta yi bikin cika shekaru 56 da samun yancin kai. Kuma idan kuna tuni a wannan rana a shirin naku na yau da gobe shirin matasa ya fara tattaunawa akan gagarumin taimakon kudaden da kasar ta Niger ta samu daga nan Amurka. Kuma da yake mata da matasa na cikin waɗanda za su ci moriyar wannan gagarumin tallafi. Ko yaya suke so a taimaka musu da waɗannan kudade? Wace shawara za su baiwa gwamnatin Niger kan yadda suke so a sarrafa waɗannan kuɗaɗe ta yadda za su amfane su?
Ana zancen iya mata sai a kawo na birni, iya mata na karkara sun yi wahala.
Bangaren makiyaya, bangaren manoma, karatun da za ka yi karatu ne wanda shi na kiwo ne, ko kuma karatu ne wanda za ka yi wanda shi na noma ne.
Isa Lawal Ikara yana tahe da labarin ɗan iya wanda Niger ta yi madadi.
Nace dan iya naji kai zaman ka Niger din nan ko dai garin yayi dadi ne yace lalle kam dan ikara naji dadin zaman Niger kuma na hadu da mutane.
To muna nan tafe da karshen hirar mu da Prime Minister kasar Niger Birji Rafini da jakadiyar Niger a nan Amurka Farfesa Hassana Alidu da kuma amsoshin tambayar da muku a shafin Facebook da Twitter. Ku biyo mu a shirin yau da gobe shirin matasa.
To kamar yadda kace Mallam Usman a Twitter da Facebook mun yi ma masu sauraron mu tambaya cewa ta yaya taimakon makudan kudin da Amurka ta ba mu kasar Niger wato sifa miliyan 254 zai anhwana da waɗanda aka bayar domin su ba tare da kudaden sun salwanta ba.
To sakon mu na farko daga shafin Facebook Tasi'u Sani Bello yace jama'a dan Allah ina da tambaya shin waɗannan kasashe da suke taimakawa kasashen mu na Afirka ta yaya suke samun waɗannan makudan kudade da suke kashewa kasashen mu? Mu kuma ina muke kai kudaden da muke samu daga arzikin da Allah yayi mana? Jama'a mu duba mu ga cewa su suna ba mu arzikin su yana karuwa da ci gaba, mu kuma muna karba arzikin mu yana komawa baya muna ƙara durƙushewa. Kukan kurciya jawabi ne mai hankali yake ganewa. A koda yaushe hannun da ya mika yana saman mai karba.
Dole a yi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da dattawan ƙasa, hukumomi na tsaro da dangoginsu su tabbatar cewa kowace jiha da gundumomi sun samu wakilci. Dole a yi da sarakuna masu unguwanni daga tai da hakimai su tabbatar da cewa duk wanda zai shiga cikin kwamitin rabon kuɗin ya rantse da Alƙur'ani cewa ba zai zalunci ƙasa ba. Idan an yi haka, watakila abin zai yi armashi. Sako daga Abubakar Kalajanga Jalungu.
Sai kuma sakon Sade Sa'idu Daura yace to yau da gobe hakika kun yi dogon tunani anan ganin sau da yawa kasashen Turai ko kungiyoyi za su ba kasashen mu taimako don taimakawa jama'ar mu, amma abin takeici sai rijiya ta bada ruwa amma guga ta hana. Duk haƙƙin yana wuyan waɗannan shugabanni na kula da jama'arsu, amma su ba su yi ba, sai dai wasu suka yi daga ƙetare, babu dangin iya, babu na baba. Amma kuma sai a ƙi kai taimakon inda ya dace.
Yau da gobe da kamar wuya wannan tallahi ya kai ga waɗanda aka yi domin su, domin an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa. Muna kira ga gwamnatin Niger ta saka ido sosai akan masu raba tallahin. Sakon haɗin gwiwa daga Sadi Energy Tandari Potaskum da baba gana Alhaji Nuciya Wacakal.
To sai kuma mu leƙa shafin Twitter @KabirNtaba yace @VOA Hausa ya kamata Amurka ta sanya wakilanta waɗanda za su sanya ido akan yadda za a kashe kuɗin.
Atgarba Matthew yace a VOA Hausa, kasan Niger za ta iya amfani da kudaden nan ta hanyoyi da dama, misali ta wajen samar da ayyukan yi ga matasa.
Sai kuma at Muhammad Jafaru yace at VOA Hausa, a tantance matasa da mata, a koya musu sana'a, a ba su jari, manoma kuma a ba su taki, iri da kayan aiki na zamani, duk a kulawar Amurka.
At Excellency 2014 yace at VOA Hausa, matukar da gwamnatin kasar za ta iya sanya ido ga yadda za a kashe kudaden, to tabbas talakawan kasar za su amfana da tallahin.
Sai sakon karshe at Sani H Harbau yace at VOA Hausa, ina ta yan Niger murnar samun waɗannan kudade, kuma ina fatan gwamnati za ta yi amfani da su ta hanyar da ta dace. A lokacin da Prime Minister ƙasar Niger Birishi Rafini ya zo ya kawo ziyara a nan sashen Hausa na muryar Amurka, abokiyar aiki Halima ta tattauna da shi game da yadda ya zo sa hannu na yarjejeniyar wannan cimma abu da aka yi na maganar ba da tallafi. Haka kuma ta tambaye shi game da maganar matsalar rashawa da cin hanci da yake neman yin katutu a ƙasar Niger da kuma inda aka kwana game da yakar wannan muguwar ɗabi'a.
Wannan lalle babban masala ce, amma ana samun progress a ciki. In kuna bin labari a can Niger, kun ga lalle abunda muke ce ma indice na perception de la corruption, wato
alamun
corruption sun rage sosai, sun rage yanzu, amma mun san da sauran aiki. Kuma a cikin wanga manda, in kina samun labari ba za ki rasa sanin cewa ana nan yanzu ana fama fiye da da abinda ya fi da ana nan ana fama da wannan bala'i, saboda mun san lalle corruption
cin
hanci da rashawa ba za mu iya ci gaba in ana inda kwashi a cikin kasa. To babban fama ce, ana nan ana gayinta insha Allah sa dacewa. Kuma bayan shi akwai, kun san yanzu a Niger akwai abin da ake ce ma renaissance culturelle, ko da modernisation sociale.
Mun ji labari amma yanzu ba mu san me ake nufi da shi ba.
To kaman ana za a waye ma mutane kai su san lalle sai mun sauya halinmu, sai mun dage, saboda akwai aiki a gaba, akwai babban aiki. Galgajiya tana da kyau, amma ba za ta huda mu cikin masala.
Eh, sosai haka ne. Hausa na cewa da na gaba ake ganin zirhin ruwa.
Yawa.
Ba ka ganin sai ku shugabanni manya kun canza tunani, kun sauya.
To shi ne.
Yadda kuke gudanar da abubuwa kafin talaka ya koyi da ku.
Yawa, shi ne muka ce yanzu wannan renaissance culturelle da modernisation sociale, shi ne muka sa gaba yanzu. Babban axe na wannan program na President de la République, shi muka sa gaba. Mu ba da example, mu gode lalle ga hanyar da za a bi, ga hanya kyakkyawa. Muna so, idan dai muna so, ka san mu ta fita cikin halin kakanika.
Ya demokradiyyar Niger kuma ya yancin yada labarai a ƙasar jamhuriyar Niger.
Demokradiyya ina tamma ba sai na hwadi ba lahiya lautaki, saboda kun san cikin shekara biyar wanda shugaban ƙasa Muhammadu Yusufu ya yi, babban gurin shi shine a samu a kafa demokrasiya mai karfi, mai zurhi, wadda za ta sa babu wani koma baya kuma. To ina tamma da wannan shekara biyar an ka yi su, ana iya a zo a gani lalle ta tabbata a cikin kasanmu. Abunda muke ce ma liberté de presse, eske nan ma kasa,
amma sai mu ga kamar wannan yanci da kuke magana kamar bai cika ba, saboda za mu ga wasu kamar ana kakkama mutane ko yan jarida, haka za a kama su.
Yan jarida in yana aikin shi ba mai shiga hanyar shi, amma in shiga aikin wani kuma koko yayi wani laifi, shi ma citoyen ne, ya kamata a ce ana bin doka, ko doka ta kowa ce.
Prime Minister ƙasar Jamhuriyar Niger kenan Birishi Rafini lokacin da ya ka ziyara na. To ita ma jakadiyar ƙasar Niger a nan Amurka, Professor Hassana Alidu, ta amsa tambayoyin da na yi mata albarkacin cikon shekaru 56 da samun 'yancin kan ƙasar ta Niger, kuma a ƙarashen tattaunawar Na nemi jin ta bakinta kan tsarin Majalisar Dinkin Duniya da ƙididdigar da take yi kowace shekara wadda ke nuna cewa a kullun ƙasar Niger ce ta ƙarshe a fannin cigaban rayuwa a duniya.
Ƙididdigar kinnan akwai shiruda ta suke duba garuruwa ba su kama da juna. In ku ga Niger ruwa ma da wuya mu samu ruwa shekaru duka. Don in an yi shekara da mutane sun samu ruwa kenan akwai manoma suna noma akwai abinci ba wanda zai kuka da babu abinci. In garin ba a samu ruwa da yawa ba kenan manoma ba su iya aiki da yawa mutane sun yi kuka da babu abinci. Na biyu yaƙi da jahilci. Yara kowa ya kamata yana makaranta. Me ba duka ƙasashe suke iya kai duka yara a makaranta ba. An kamata a diba cigaban da Niger ta yi ga wannan matsala. In kun diba shekarar da biyar da ya wuce yara da yawa sun samu suna zuwa dakon. Kenan akwai sharuda da ba mu samu kanta ba, akwai sharuda da mun samu kanta. Da mata da yawa in sun ta aihuwa suna mutuwa. Yanzu in an diba wannan nan bakin nan ya rage. Kenan an ci gaba da wannan yaki. In an diba yara da yawa da a aihe suke mutuwa me an rage wannan. Kenan ba a iya cewa dokar da duka duniya ta amsa mu za mu bambanta. Amma an kamata a gani ci gaban da ake gaye cikin wannan. Don ni wannan tsarin da suka sa tsari ne da zai iya taimakon mu gani a kamu ke ci gaba da shirye-shiryen da gwamnati ya sa don a ci gaba.
Ganin cewa akwai 'yan ƙasar jamhuriyar Niger masu ɗimbin yawa a wannan ƙasar ta Amurka, ya kike ganin Niger za ta ci amfanin waɗannan 'yan ƙasa nata da ke na Amerika?
Akwai yanzu mutanen Niger da yawa a ƙasar Amurka. Ina tsammani inda duk mutum yake ka kamata ka ce kai ma jakadin garinku ne. Kai jakadin garinku ne, kai jakadiyar garinku ce. Kenan ta biyo inda duk mutum yake gaye. Kenan kamar ta biyoyin garinku ne. Wannan guda ne. Kuma mun zo ne, mun zo waɗansu sun zo su nemi ilimi. Ilimin ya mutanen Niger da yawa mata da maza lalle sun same shi saura. Suna ga aiki nan kuma ana da yaba shi. Wannan aiki suna iya kai taimakon su gida. Waɗansu sun zo nan fatauci suke da yi. Kenan abinda duk suka samu suna taimakon 'yan mutanen gida. Kenan wannan ƙawa ce a Niger. Mu a ganin mu inda duk mutum yake in kai ɗan lakon ne in kai aiki kake ko me kake in kai malami ne ko me kake ba kamata ka godi da kai inda ka hito lalle ta ɗaya ku mai kyau ce. Kuma ka godi da inda duka ke kana tunani da gida abinda ka duka samu ba kamar cewa gida. E lalle dai ka in ku gani waɗanda duk suke nan lokacin da duk suka zo ambashi muna magana da su kullum tambaya suke kaka gwamnati za su buɗe musu hanya don su samu su kai taimakon su a gida. Kenan muna cewa mutanen Niger da suke nan ba su mance gida ba. Muna roƙon Allah ya ba gwamnati hanya ya taimaki su duka wanda duk yake so ya taimaki mutane a gida ko ya kawo taimakon shi ma gwamnati. Allah ya ba shi hanya.
Yawa daga ƙarshe me ya saƙon ki zuwa ga matasan ƙasar jamhuriyar Niger da kuma matan ƙasar?
Matasa da matan Niger kullum da kullum suke gode da akwai son ƙasa. Yau in babu matasa kun ba a sa mata cikin harkokin gwamnati ko harkokin cigaba ba a iya samun cigaba Niger. Kenan muna musu godiya da abin da duk suke gani kuma muna jayo hankalinsu su ƙara sa ƙarfi tunda akwai matsala. Akwai matsala na tsaron gari, akwai matsala yaƙi da zahirci, akwai matsala na talauci. Amma in mutum ya sa kanshi ya ce bari ni ma in kawo ƙarfi na in kawo taimakona wannan duka Allah zai sa mu cika wannan matsala. Kenan muna tambayar mata, muna tambayar matasa su ƙara ƙoƙarinsu. Muna godiya ƙwarai-ƙwarai da su.
To muna godiya ɗin kan mu ma a nan. Yanzu kuma ga zauren matasa da muhawara daga VOA Africa na Yami. wadda Yusuf Abdullahi ya jagoranta kan yadda makiyaya da manoma da matasa da kuma mata ke son ganin gwamnatin Niger ta sarrafa wayannan dai makudan kudaden.
Bari mu komo bangaren mata. Madam Haruna Fatima, a cikin ita wannan yarjejeniyar, shin ta wace hanya kike ganin mata za su iya gudanar da sana'o'i domin su dogara da kawunansu?
Abin da duk an kai in ba zuba da ba cikin shi ba, bai da ƙarko. In ana so abu ya zamana yayi kyawu, ya dindin fasko ba a ware abu kwana bu ya waci. A ana so sai an kamo da can tushe. An kamo da tushe lokacin na abin zai. Menene tushe? Kama in ana diyamata duk diyamata mu in an kai doka mun hirin jaye mun yawa cikin al'umma. Me sai kaga ana zancan diyamata sai a kawo na birni. A lokacin karkara diyamata na karkara sun yi wahala, sun yi shan wuya, sun yi ganin wahala da mu. Yanzu ni abin da nake so kamin a wannan kasahin wannan kudin a kai shi a ce ga na fannin diyamata, ya kamata a yi ma diyamata na karkara waye wa kai, har da mu na birni kin a waye mu na kai. Bayan waye wa kan nan, ya kamata a yi muhawara a ga waɗanga kuɗi wani fanni zai umarni diyamata lalle su yi ta cikin wuyataccen hali. Don ka sani kamar Annasara Bature ya ce la pauvreté la un visage féminin, kamar duk in anka doka rishi talauci da wani oya duk wajen mata za ka gani shi. To kenan matan nan dole sai an koya musu, an yi musu horon zama abin da ake ce ma governance, yaya ne za ka yi ku da kanku ku tsara juna. Wannan duk ya kamata a yi musu waya kai bisa wannan.
Idan na fahimce ku madam, kafin a ce a tallafa musu da wasu kudade, kamata yi a ce an wayar da kawunansu,
an wayar
da watakila sun gudanar da sana'o'i waɗanda za su ci moriya waɗannan sana'o'i.
To tafi ina zuwa wannan activité génératrice de revenus, shi ma sai ya kamata a hore a yi musu horo waya kai biskai gare shi. Duk abin da ya kamata zama ma abin ga vie associative ita ma ya kamata a abin ga a waye musu kai su san mi ya kumsa. Mi duniya ta kumsa, ina mun ka hito ina zamu. Wannan duk sai an gwada ma diya mata a waye musu kai bisa wannan. Kuma ana waye kannan ka a ce a tsaya ni yamai, a ce a yi da mutanen yamai kada, a'a a ta wajen mutanen karkara lalle su ne adda talauci sosai, su ne idanunsu ba su waye ba, su ne abbasan inda duniya ta kumsa. Kama in na ce in basan duniya ta kumsa, kama akwai hakinsu, waɗannan duk ya kamata a waye musu kai, a nuna musu ga hakinsu, don ana taushe ana ci da hakinsu sosai. Don ku waɗannan ya kamata a waye musu kai, matan nan su san, don in ka san shi haki an ka ce ɗan duruwa ne, kamata ai kai gwagwarmaya ka amso shi. Ba zamna kake kamar dai kai zamna ka buɗe ido ka ce Allah sako maka ruwan kuɗi a ba ta yiwa. Don wannan duk waye kannan yana da unhwani. Don ni ina ganin matan ƙauye suna ban tausayi, don ni na gani ni ce ma Allah Ubangijin babban sarki mai sarauta ina mishi godiya da matsayin da ya yi min. Ni da na ina ganin kamar ni ban samu wani abu ɗakin duniya, amma she ka nije da ni bulaburo ni ga wuyataccen halin da waɗansu mata suke ciki, sai ni ce Allah na gode maka da baiwar da kai min. Don ku vire ma matanmu na karkara suna cikin matsala, ya kamata a maida idanu a yi musu horon, a yi musu waye musu kai, a yi musu horo. Ka san mutum bai da ilimi, dole ne abin shi bai ci gaba, sabida a waye musu kai su samu abin da aka ce ilimi, su samu ilimi. Don kun san yanzu ka an ka doka jan ta fannin ilimi, mu mata mu ne an ka gani an ka yi abin ga an ka yi bari wajen ilimi. Don in ka doka cikin kashi 100 eske mun kai mata 40 da suke da ilimi? Babu, ba mu kai ba, kaɗan ne, ƙalilan ne biskai ga maza. Ya kamata kenan ana so dole sai an yi muna an sa wannan kuɗi, ya kamata a maida kai ga waya kai, horon iya mata na karkara lokacin na a zo na birni. Don Allah lokacin na a koya musu sana'o'i, an koya musu sana'o'in nan a koya mutum yadda zai tsaya ga kanshi, ba kullum kana dependan kana tsaye ga wani, ka tsaya da kanka a nemi wannan mata su tsaya ga kanunsu.
Na gode madam, kafin mu sake komawa bangaren ku, Alkabir kana wakiltar matasa a wannan sauran, kuma bangaren ku na matasa a cikin wannan yarjejeniyar akwai fannin da ya shafe ku. Da farko, shin wani irin matsaloli ne kike ganin matasan Nijar ke fuskanta?
Na farko sai dai a yi godiya ga su waɗanda sun ka ba mu kuɗin, da duk waɗanda suka yi kokuwa daga shekara 10 har zuwa yau, har zuwa gwamnatin Ghana yanzu, da suka yi kokuwa aka samu waɗannan kuɗaɗe. kowa ya san da Niger dai matasa sun fi kowa yawa, saboda ita bincike da aka yi aka ga kashi yadda 60 kusan 60 na al'umman Niger duk matasa ne. Matasa kenan ka dauka daga yara har zuwa masu shekara 35. Kowa ya san ku da wannan kashin kuma su ne ke cikin halin kakani kai, saboda yau in ka diba matsaloli iri-iri da ya shahi kasan ma matasa ne, domin yanzu ana zancen harkar tsaro. In ka diba ƴan kunan bakin wake, ƴan ta'adda da yawa, ta'addancin nan da yawa matasa ne waɗanda sun shiga cikin halin kakani kai, ba su da kuɗi, ba su da aiki, ba su da ilimi, ba su da sana'a komi, su ne ke shiga cikin wani bangarori kamar wani Boko Haram, kamar zuwa bakin haure wani wuri, kamar wani lokaci ɗan tawaye iri-iri ma da aka samu, duk matasa ne. Kuma duk wannan abun talauci ne da rashin horo ke kawo irin wannan. Kenan in ya kamata a warkar da ciwon Niger bisa matasa ne ya kamata a yi shaushawa domin ciwon Niger ta warke. To shi ana so abu a san me ya kamata ai. Matsala na harko Niger shine matsalar horo. Matasa ba su da horo, kamar in ka dauka ƴan karkara da yawa ba su je lakwal ba, ba su yi karatu ba. Ƴan birnin ma waɗanda ke zuwa lakwal kin akwai menene ake cewa a turanci ana cewa an sanya man qualitative, kamar menene yanzu wannan wana ya bada misali yace ƴan makiyaya ba su tai lakwal ba. To ba zuwa lakwalkin ba, menene ke sa matasa wataran ba su zuwa lakwalkin? Yanzu kai ka je kai ta dogon karatu, karatun nan ba za ka ga amfanin da zai baka ba. Karatu ne ya kamata a buɗe bangare-bangare, kamar yanzu in ka dauka sai a dauki ƙauyuka inda aka san da nan wurin bangaren makiyaya ne. Har ake cewa ku je lakwal a koya muku irin karatu yanda kowa ke yi, a'a, sai a baku horo irin wanda zai je dangance ga aikin da ku kuke yi. Kamar yanzu bangaren makiyaya a buɗe lakwal na kiwo zalla, bangaren manoma a buɗe lakwal kamar tun daga primary har zuwa secondary har zuwa university, duka karatun da zakai karatu ne wanda shi na kiwo ne, ko kuma karatu ne wanda zakai wanda shi na noma ne, ko kuma karatu ne wanda zakai wanda shi na taba harkar arzikin ƙasa na ƙasa. To in akai wannan zaka ga ɗiyan makiyaya tanawa ma waɗansu abubuwan sun san su saboda tare da dabbobi suke koda yaushe, sun san halin dabbobi, amma in suka zo za su ƙara sani dangance da yanda ya kamata su yi tahiya da wannan abu. Kenan nan wurin ne ya kamata a samu a san tsarin da ya kamata a yi domin shi wannan kuɗin aikin da za a yi a samu moriyar shi.
Wato Alkabir, idan na fahimce ka, kamar ra'ayinka ya zo ɗaya da ɓangaren mata waɗanda suka ce kafin a ce a tallafa wa su waɗannan matan kamata ya yi a ce an ba su horo. Kana ganin su ma matasa kafin a yi wani yunƙuri wanda za a yi na ganin cewa an tallafa musu kamata ya yi a ba su horo tafan?
In ka diba ba horo kaɗai ba ne. Yanzu misali waɗannan masu zuwa bakin haure, zan ɗauki misali jihar da Magaram wajen Kance, an san da matasan can wurin sun yi kowa yawa waɗanda ke zuwa bakin haure, kuma suke samun cikas suke mutuwa a can wurin. Kenan in ka zo yanzu ba ca za ka yi a'a ku zo ka sa su cikin class ka ba su horo kaɗai akan ko mutum yana jin yunwa horo ba ta shiga. Kenan abu biyu ne ya kamata a zo tare, ana iya bada horon a lokacin da ake bada horon kuma a koya musu wani aiki da zai ka musu cimaka. Misali yanzu da marece ana iya zuwa ana ba su horo bisa dangance ga menene ya kamata su yi. Mai a ciki da rana kuma kamar a cikin yini ana iya zuwa a gyara wurare inda za a yi noma da wurare inda za a yi kiwo. Kuma shi kiwon da za a yi ana iya ba su horo, misali a ce kamar yanzu har kuke zuwa ku zamna kuna hirar banza kuna wane ne, ga kaji kaza, ga yanda ya kamata ku yi kajin nan a rana kaza, za su baku kuɗi kaza, a za su baku abun ga. In ya so gwamnati sai ta bada tallahi domin yanda in kajin nan suka yi kuɗi. Misali yanzu Niger, dan mi na ɗauki misali na kuɗi, ka san da ƙasashe na ƙetare daga nan Nigeria, Mali, Burkina Faso, daga nan ana kawo mana kuɗi da yawa. Akan ku yau matasan mu da yawa da addakwai na birni da na karkara ana iya ba su horo dangance da yanda za su wallafa kiwon kaji, yanda mu ba sai mun sai kwan kasashen waje ba a nan muna yi.
Nagode.
Wasu
kuma Allah ya sa gwamnatin kasar jamhuriyar Niger ta saurari bayanan wannan mata da kuma wannan matashi.
Amin.
Da fatan kuma za su dauki wadannan shawarwari nasu.
Da an ce dai mai shawara tuwansa baya ruwa.
Sosai. To yanzu ga Isa Lawal Ikara da labarin dan iya daga Niger.
Waya ta na yin ƙara na daga ta zuwa ga kunne. Nace halo aiko daga magana sai naji ashe dan iya ne. Nace dan iya naji kai zaman ka Niger din nan ko dai garin yayi dadi ne. Yace eh lalle kam dan Ikara naji dadin zaman Niger kuma na hadu da mutane. Wani abin sha'awa ma da na gani a jamhuriyar ta Niger shine mafi yawan ƴan kasar mata da matasa ne. Sai dai kuma wani abin takeici shine mafi yawancin matasan da na gani ƴan zaman kashe wando ne. Domin da yawa na gansu zauna a fada-fada suna shan atayi din da suka ce min ai shayi ne shine fa nake ganin wannan babban hadari ne da ya kamata tun wurin ma jamhuriyar ta Niger ta gane nace a lalle kam dan iya gaskiya gwamnatin ta Niger na da gagarumin aiki musamman ganin tarin tilin miliyoyin dalolin da hukumar MCC ta Amurka ta baiwa kasar na da auki ya kamata mata da matasan jamhuriyar ta Niger su samu kaso mai tsoka mun suna da haƙƙi idan kuma ba haka ba to ai ga kungiyoyi nan irin su ISIS da Boko Haram suna jira don za su iya amfani da su wajen kai farmaki dan iya yace ka san ko wasu ƴan kasar da muka yi magana da su tsadar rayuwa ta sa suna taraki sun ce kudi na ta yawo tsakanin manyan kasar da ke sama amma na kasa na ta neman dauki gashi kuma ba su da wadatar ruwan sha ko na aikin gona ga kuma tsabar tsananin rashin wutar lantarki sannan kuma gashi duk da demokradiya ake a kasar jama'a na tsoron fadan albarkacin baki saboda haka nake ganin dole gwamnatin ta Niger ta yi gyara ta hanyar daukar kokkwaran mataki idan kuma ba haka ba to nan gaba kadan za ta iya shan mamaki dan iya ce saboda haka dai idan ma jamhuriyar ta Niger na neman mafita ya zama wajibi ta ware kaso mai tsoka ta baiwa mata saboda kusan dukkanin gonakin da na zaga mata ke noma da aikin karfi yayin da maza ke kwance inuwa wai za su shakata sai dai kuma wani abin alfahari shine akwai wasu mata da maza guda 10 ƴan Niger din da suka ciri tuta Ibrahim Jarmakwai na cikin waɗannan mutane 10 dan shi ya kirkiri manhajar koyar da lissafi cikin sauki ga yara ƴan makaranta har ma na ji wata baturiya na cewa Ibrahim din ya fidda Afirka daga kunya da yayi wannan bajinta Samira Usman Mamudu kuma ita ta kirkiri mujallar da duk wani labarin matan kasar ita ta kanyaya ta ita kuwa Aisha Alhaji Makki a harkar shirye fina-finai ta baiwa saurara ta ta kuma kware wajen shirye fina-finan da suka shafi yadda al'adu ke tauye haƙƙin mata har ma ta yi wani shiri da ya nuna yadda matan da ba su samu haihuwa ba suke gabza karo da kyamata nace a lalle dan iya wannan ziyara ta ka zuwa Niger fa ta yi ma'ana kuma ma mu matasan Nigeria muna taya makwabtan namu na Niger murna su kuma waɗannan mutane 10 ƴan Niger da suka ciri tuta sun yi wa kasar tasu da nahiyar Afirka rana sai dai kuma ya kamata shugabannin kasar ta Niger su rike amana musamman dai game da miliyoyin dalolin da hukumar MCC ta Amurka ta ba su bana yana da kyau gwamnati ta yi kokarin amfani da kuɗin ta yadda mata da matasa za su amfana ta kuma tabbatar da ta toshe dukkanin wata kofar barna don ka san akwai masu jiran ganin irin wannan kuɗin tallafi don su yi ashana saboda haka dole mahukunta su yi taka tsantsan don kuwa rashin aikin yi ga matasa fa yakan zama babbar barazana gashi kuwa an yi ittifaki duk duniya ba inda ake ci gaba sai da zaman lumana
to masu saurare da labarin dan iya daga na Ikara ikon Allah muka kawo karshen shirin namu sai gobe da izinin Allah madadin kowa da kowa kuma masu saurare za su ce ina Jamila tana fama da mura da fatan Allah ya bata lahiya yawa to sai gobe idan Allah ya kai mu
yau kiran kuma ta sa aikin mu ne kan jabarkin ci gaba tilas ne ku kyale shashanci an sharri ne Majasa hakin mu ne ba ma daina ba
yau da gobe murya Amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
muryar Amurka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwan ta yau da malalace
yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba
yau da gobe murya Amurka na kiran kuma ta